A chaplain, aiki mu ba mu rike bindiga hannu, a'a ba mu rike bindiga, ba mu rike blala, ba mu rike dorina. Ina njima wani ciwo ko njima wani soja ciwo a lokacin rikice-rikice ko yaki. Chaplain zai je gurin yayi addu'a da su.
Kallamin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi silanmu na kamo. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdul.
Mirwa don kiɗa namu ne kunki mata, mita samuna ban waje salamu na mata.
Banda hira da kallabin mu ta mako, yau shirin zai haska fitila kan cin zarafin mata tsakanin al'umma. Mun kuma karɓi bakuncin wata matashiya da ta fice a sana'ar kuliya. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu faro takon da haska fitila kan wata ɗabi'a da ke ci gaba da yaduwa kamar wutar daji, duk da kokarin da ake yi na daƙile ta. Batun cin zarafin mata, duk da yake banda hukumomi, shugabannin addinai ma na kokarin ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a. Barista Amina Umar Hussein ta bayyana abin da ya sa waɗansu mata ke ci gaba da zama a gidan aure ko da kuwa ana cin zarafinsu.
Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci, gaskiya abin ya yawa. Kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min, wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya, wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewarsu, wanda kuma da aka bi kididdiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne, maza ne suka ci zarafin mata. Kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana, za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci, ta yanda mata sun samu kansu a irin tabuwar hankali, rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Za ki ga mace an kore ta da gidanta, an kore ta da ƴaƴanta, da irin waɗannan makamancin abubuwa. To gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta Afrika, kuma musamman ƙasar mu Najeriya, mutane ne wanda muke da riko da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin Musulunci, zai iya zama addinin Kristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka dai waɗannan addinan namu zamu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu, wato duk al'amuranmu addininmu ya mamaye su. So kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu, su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u na bauta. Saboda duba ga waɗannan addinan namu, babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata, ko suka yadda a tozarta ta, ko a watsa kimarta, ko a wulakanta ta. Duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan. So ina ga a wannan gaɓar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa, kuma a dage wajen ba wa ‘ya’ya mata ilimi, saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta. Ilimi ya danganta na addini ne ko kuwa na zamani, dukkansu suna da amfani. Yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira, shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka koda baka yi aikin gwamnati ba.
To To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Banda rashin aikin yi a ma'aikatan gwamnati da tsadar rayuwa, zamani ya bude kofa ta samar da damammaki a bangarori da dama ga mata da kuma matasa da za su iya yin sana'o'i daban-daban ba tare da sun bar gidajensu ba. Shirin kallabi ya samu yin hira da wata matashiya da ta fice ta fannin sana'ar kwalliya. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce kada in kai ku da nisa, waka aka ce a baki mai ita ta fi dadi. Ga matashiyar.
Sunana Amina Suleiman, ni makeup artist ce, kwalliya nake.
To malama Amina, me ya ja ra'ayinki har kika fara sana'ar kwalliya?
To tun da nake karama ina irin budurwata, tun lokacin nake ganin mama na tana son kwalliya, haka ina yawan gani tana ajiye kayan kwalliya a gaban miranta na dauka na shafa. Haka dai tun ana dai wasa da kaman irin wasan yatsa dai, haka aka shiga makaranta a university. Sai yawanci friends ina sun san irin duk lokacin da za a fita wani dai event a daki na ake shiri. To da nazo na gama kuma NYSC, kafin dai irin jiran aiki, ka samu aiki nan kana jiran gwamnati a samu maka wani aikin gwamnati dai haka. To ne ce to bari dai tun da na ga wannan abin dai ana yayin shi dai yanzu a maka kwalliya ka bi mutum ya biya, bari na fara tukunna na ga yanda abin zai tafi. To kamar dai da wasar na fara. Shi kenan kuma daga nan Allah ya buɗa. Shi kenan. Na zo na gani sana amma ta fi samu ta fi biya na akan yanda za a biya na ma da zan je in yi aikin gwamnati. Kuma na fi samun lokaci na in ga dama wani lokaci in yi sati ɗaya ban fita daga gida ba. Kuma weekend ya zo in je in ma wata amaryan kwalliya na yi abin da wani shi zai wata ɗaya yana aiki kafin a biya.
To a wannan sana'a taki malama Amina, wani ƙalubale kika fuskanta ko kike fuskanta?
Eh to, like I said, gaskiya lokacin da na fara shi ne na fi samun wasu challenges. Dan lokacin gaskiya ban saba ba da irin dogon tafiya haka. Yanzu ni lokacin abin na min wahala. Farko aiki na farko da na samu lokacin ma ina Jos. Aiki na farko da na taɓa samu a Katsina ne. Kuma ban ma taɓa zuwa Katsina ba lokacin. To su da cikin irin abubuwan nan. Challenges ne, amma duk da haka koyarwa ne. Kana koya cewa ne. In dai kana da zafin nema, dama dole waɗannan abubuwan za su yi. Amma yanda za ka fuskanci abin shi ne. Ni ba na ganin su a kan wani abu ne dai da zai yi. In irin abubuwan nan suka taso gani nake cewa ni ma duk abin da mutum zai iya, in dai business kake yi. In dai kuma halal ne ba wai addini ya hana ba. In dai mace za ta iya, gaskiya zan je in yi. Ko da wuya zan dai koya. Daga nan kin ga in na sake koma zan ƙara yi, shi kenan. Aikin kenan, business ɗin kenan. In za ka yi. In dai har kana so, kana da irin ni ban ɗauki business ɗin na mai da shi wani abin karamin abu ba ne. So nake business ɗina ya zama babban business ne, ba na wai kawai ɗan arewa ba ne, abu ne da duk Nigerians, in fact ni globally ma kowa a duniya ma in zai neme ni. Neman kuɗi kenan, in za ka yi ka yi.
Kikan samu mutane daga wasu ƙasashe da ke zuwa makarantarki? To daga ƙarshe wace shawara za ki ba mata baki ɗaya a Najeriya da Ghana da Kamaru da Nijar da suke jin ki yanzu haka?
Gaskiya ni shawara ta shi ne, kin ga mata dai yanzu gaskiya a duniya abin ya zama ne yanda ba wai mace ba za ta zauna kawai ta ce a tunda ita mace ne, ko kin je makaranta miji ya ce a ba za ki aiki ba, kin zauna a gida ba wani sana'a. Yanda economin duniya take ne,
yanda
abin sai a hankali. So dole mai mata ma su tashi da nema, ya zama bai balan ne na kofa ne, zai iya zama naki sana'an da ke kike son yi, zai iya zama dinki ne. Za ki ga wasu zai iya zama siya ne da sayarwa, su kuma su iya su siya su sayar za su zira kyau. Wasu za ki ga abubuwa daban-daban, wasu yin jaka ne irin bead making, wasu yin sarƙa da ƴan kunne, kowa da nashi. Amma ni shi ne mata yawanci suna raina irin sana'an nan. Sai ki ga kai ya za a yi da aure na da gata na, ni in je ina wannan aikin ina cewa a siya wannan dan abin 2,500 koko abin 10,000. Ba haka ba ne, ko daga ina ne in ka fara a hankali ne, ko ka fi ƙarfin shi in za ka nema, in kana da zuciyar nema haka ake yi. Ka sau shinkuyar da kanka kai abin ka tsakani da Allah hankali hankali wata rana wannan abin da kake sayarwa 2,500 har 100,000 sai an zo an nema kana yanga
madalla yau kallabi mu ta mako wata malamin makaranta ce da ta daura kalluba da dama kama daga malanta da aikin jin kai da sauransu ga kallabin mu ta mako
sunana malama Simi Simji Angelina Goshwe ni daga Kuru a Karamin Jos South a Plateau State Nigeria na girma da foster parents sa sun doke ni ban kai shekaru uku ba a hannun iyayena ba so na girma a hannunsu duk girma na a hannunsu ne aure ma na aure a hannunsu ne
to yaya aka fara karatu
wayannan da suka doke ni na girma a hannunsu ina gan shirin Allah ne domin su sun yi karatu kuma sun yi aiki da gwamnati shekaru har 35 dukansu su biyu suka retire kuma shi baba bai yi wasa da makaranta ba mu yaran da muyi girma cikin wannan gidan nasu yara 7 amma mu yaran da muyi girma cikin gidan muna da yawa kuma dukkan mu da muyi zama gidan nan yawancin mu dukkan mun yi karatu sun yi kokari basu bar mu muyi zama zan haka ba to ni kuma na fara makaranta a NVRI Staff Children's School BOM wato National Veterinary Research Institute BOM
primary
school nayi primary nayi nursery nayi primary har na gama sai na tafi St Louis College Jos a 1985 anan nayi secondary shekaru 6 na gama a 1991 sai na dan yi aiki kadan domin lokacin da ina St Louis koya aka yi ban sani ba kudin makaranta sai ya saya na JS3 lokacin so da kudin makaranta ya saya nayi aiki kadan naje na biya soran kudin da ana bi na makaranta na samu na karba an san jaraba na waye kenan sai nazo na tafi College of Education Gindri naje nayi annan jiya Plateau naje nayi NCE na gama NCE ina kan NCE naje teaching practice a St Joseph's College annan VOM sai na koma makaranta na je na karasa sun da St Joseph's College kadan na aiki ban zauna ba don na duba in na zauna gurin zai kila zai mun wuyan tafi makaranta ni kuma ina ta kishin in tafi makaranta sai na zo St Louis College Jos na aiki kadan but ban ji dadin aikin da nayi ba don na aikin kashiya aiki ta fanyan kudi ni kuma na so in shiga aji ne in yi koyeswa sai na bi na bar su ban jima sosai ba sai na ji akwai aiki za a fara makaranta wato Kings and Queens Academy so sai na bi na tafi na je na fara aiki a gurin kuma wannan aikin da nayi a gurin na ji dadin wanda nayi aiki tare da su
aikin malanta kin
aikin malanta wanda nayi aiki tare da su sun koya mu mata ne da maza wanda sun riga sun gane aikin malanta so ni na koya a hannunsu kuma gaskiya na yi ji dadi ni na karama sosai a cikin su lokacin daga nan kuma sai na gani aikin ba a tashiwa da sauri kuma su ba kam kalandar su ba kaman na Nigeria bane we za a fara a watan 9 a fara hutu a watan 7 nasu za a fara watan 8 a fara hutu a watan 5 da yi mun daidaide so sai na bi na yi shekaru 3 a gurin sai na zo na bar su na tafi Plateau Private School a gurin na fara aiki kuma a gurin har yau ina nan na yi aiki shekaru yanzu 23 kuma na amfani matsayi na vice principal academics a gurin aikin da ina yi har yanzu. Naje na aure board bai ban bar makaranta ba, na ci gaba. Ina nan na kan master's degree a University of Jos. To na riga na fara kungiyar zaman kanta, wato Simji Girl Child Empowerment Initiative Orphanage.
Kina malama, kina makaranta, kuma kin bude inda zaki karatun tauhidi.
Eh, zan taimake marayu da gobraye da kuma wanda hijira ya shafe su. Wato rikice-rikicen plateau ya shafe su. Na zo na gama master's degree, ina aiki na ina lura da yara, especially yan mata marayu da yan mata kawai wanda suna ciki a gida, wanda abubuwa kai yana damu su, haka muna ta lura da su. Sai na zo kuma ban sai haka da karatu ba. Sai na tafi, na zo na sa application kuma zuwa wa University of Jos. Ma PhD kenan. To a can shi College of Chaplain da na gama basic certificate in chaplaincy, ban sai a gurin ba. Sai na karba, immediately na karba da na gama POP, wato passing out parade kenan.
Sai na jami'an tsaro ne, kamar na sojoji ko kuma
na sojoji, don a gaskiya as chaplain aikin mu ba mu rike bindiga hannu. A'a. Ba mu rike bindiga, ba mu rike blala, ba mu rike dorina, amma muna rike litafi mai sarki. Inda anjima shi, in anjima wani ciwo ko anjima wani soja ciwo a lokacin rikice-rikice ko yaki, chaplain zai je gurin yayi addu'a da su, ya nuna musu ta gefen tauhid. Aikin mu kenan, but muna aiki tare da yan tsoro. So haka sai na zo na karbar certificate admission na advanced diploma a chaplaincy. Naje na yi, na gama shekara daya, kusan wata 18, 1.5 years na gama na project duka. Sai na zo na karbar form kuma na supervisory course na chaplaincy, wato shi kusan shi da master's degree ne duka na yi na gama. Then akan PhD ina ta yi, ina aiki na Plateau Private School, ina aiki na da yara yan mata a Simji Girl Child Empowerment Initiative, ina aiki da mata a gudajen hijira. Da mun fara aiki da mata lokacin da aka yi rikici a Dogo na Hawa 2010, muka yi aiki tare da wayannan mata a gurin da kuma yayansu. Da sai mu nima abinci, mu nima sutura, mu nima sabulu, mu kai musu
man taimako.
But mun zo mun gani kullun suna bani, kullun sai su kira su ce yunwa. Sai mun zauna mun duba kungiyar mu na zaman kanta, muna koya ma mutane sano'i ne. So mun ce tunda yanzu rikici ya dan lafe a gurin su, bari mu je mu yi musu koyaswa. So maimako mu siye sabulu da omo, muna kai musu, muna siye kayan gyara sabulu, sai mu je mu koya musu gyaran sabulu, man shafawa, man gyaran suma, su shampoo ma, duk muna koya musu a gurin. Sai mu ka robobi mu dudura mu raba musu.
Yeah.
To masu saurare, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shiri mu dora a hirinmu da kallabin mu ta mako, mu kuma gabatar da wani sabon maudu'i. Muna godiya ta musamman ga wakiliyar mu Zainab Babaji a jihar Plato da abokan aiki Aisha Ma'azu da kuma Maryam Dauda a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.